الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مناتيا دكا مسلمي مرنا روانا رانا داك بسني رانا شاءكو شاءكو غوتا الرجب دي وانا رانا تأصبر Hijira 1431 wanda yake daidai da 26 ga watan June miladiya 2010. Muna ta dukkan musulmi murnar wannan rana ta haihuwar sayyidina ko imamuna Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi. To a cikin bayanin da muka fara, mun fara bayani game da sifofin Ubangiji. Muka yi bayani cewa Ubangiji da ya ambaci wannan sifofi nasa bai sanya hankali ba sa fahimtar su ba, kamar yadda bai sanya su a matsayin sifofi da suke domin a kamanta shi da bayinsa ba. Wato lam lam yutla'il aqula ala tahdid sifati wa lam yahjubha an wajibi ma'rifati. Ubangiji bai sanya hankula su iyakance sifofinsa ba, su sanya shi yana kama da bayi, kamar su ba shi idanu da hannuwa da kafafu da gemu da ciki da gashi. Ubangiji ya barranta daga waɗannan sifofi da suke siffanta shi da bayi, sannan kuma bai kange waɗannan hankula ba daga wajabcin saninsa ba. Na'am, ya wajabta wa hankula wajabcin saninsa, ya kuma sanya musu hanyar saninsa, bai kange su ba. Dukkan mutum yana fahimtar iko, sannan yana fahimtar ba iyaka, sannan yana fahimtar ilimi da nufi da rayuwa, waɗanda sifofi ne da suke tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka mushabbaha masu kamanta Allah da bayi kamar Wahabiyawa, da kuma mu'attala waɗanda suka ce ba a fahimtar komi daga waɗannan kalmomi nasa da waɗannan sifofi nasa, kamar wasu daga Mu'tazila ba su samu katari ba, ba su samu dacewa ba. Don haka ashe kenan wannan lamari yana nuna mana cewa Ubangiji babu ta'til babu tashbih a cikin waɗannan lamura nasu. Shi yasa ma a lokacin da ya kawo sifofinsa huwal awwalu wal akhiru والظاهر والباطن اوت اينا تشوا له الاسماء الحسنى اوت اينا تشوا وهو معكم اينما كنتم اوت اينا تشوا لله المثل الاعلى اما دك انا تيجا سي ابنجي كي تشوا ليس كمثله شيء باب ان عبد كما دش اذن الله ينا ده قدره ده اراده ده حيات ده علم laysa kamislihi shay, babu wani abu da yake kama da shi a cikin waɗannan sifofi da yake da su subhanahu wata'ala. Don haka ba zai bo ne zo ya ci Ubangiji yana cewa wasna al-fulka bi ayunina ma khalaqtu bi yadayi, sannan ya ce abinda Ubangiji ya faɗa nayi da hannuna ko kai jirgi da idanunmu da sauran sifofi, sannan sai jingina wannan sifa ya shabbaha ya kamanta Ubangiji da bayi. Ubangiji ta'ala an zalik ya barranta daga wannan, ba zai yi ba a shabbaha shi da bayinsa, kamar ba zai yi ba attala siffofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga saninsa subhanahu wa ta'ala. Don haka ne muka ci hanya sahihiya ta sanin sifofin Ubangiji, at-turuqus sahiha ila ma'rifati sifatihi ta'ala, awwalan at-tariqul aqli wa thaniyan muta'alatul afaq والأنفس، وثالثا الرجوع إلى الكتاب والسنة، رابعا الكشف والشهود. دونك تهنيا تفرقوا تفرقين هنكلي تبيو بنشكين كاوكم بزنكاين ساسني تأكو كوما إذا قلتا في دهديس ده سنة منذ نهدو هنيا ركشفي ده شهود. Ya ya za mu san ubangiji, ya za mu san sifofin sa? Nan ai muna sanin sifofin sa ta hanyar hankali. Nasiruddin Tusi quddisa sirruhu yana cewa wujubul wujudi yadullu ala sarmadiyatihi wa nafayuz za'id washarik wal mithl wat tarkib bi ma'ani والضد والتحيز والهلول والاتهاد والجهة وهلول الحوادث فيه والحاجة والعلم مطلقا واللذة المزاجية والمعاني والأحوال والصفات الزائدة والرؤية. أنا شيء أبدا من شكتوسي نصير الدين توسي wanda yake babban malamin sanin addini da ubangiji yake cewa ubangiji subhanahu wataala wajibcin samuwar sa yana nuna shi sarmadan sarmadine sarmadi shine wanda bashi da farko bashi da ƙarshe tunda samuwar ubangiji wajibi ce ba zai yi ba a ce ubangiji ya rasa samuwa hasali ma shi ne ainihin samuwa to tunda haka ne wannan yana nuna cewa shi sarmadini ba farko ba ƙarshe saboda me wujud samuwa gairul adam wato adam rashi baya bujiro samuwa ba zai yi ba a ce ga samuwa sai kuma rashi ya bujiro mata ba zai yi ba samuwa tana nan samuwa har abada wajiba ce a same ta bata da farko bata da ƙarshe nan haka ubangiji bashi da farko bashi da ƙarshe da kore mishi za'id sifatuz za'ida ita ma nafayuz za'id wa kamalul ikhlas lahu nafayuz sifati an kamar da amirul mu'minin imam ali alayhi salam yake cewa kamalar ikhlas kore mishi sifofi na dadi subhanahu wa ta'ala bashi da sifofi a ce ga al-qudra ga irada ga ilm ga hayat a ce sifatun thabitatun qa'imatun bi zatihi sabitatun li zatihi yata'atta biha ijad kullu mumkin law kushifa an al-hijab la ra'aynaha hasha lillah ubangiji ba zai yi bai zaman tuna da sifa tabbatacciya ga zatin sa wacce take tatse da zatin sa kuma daban take kuma yana bukatar ta yayin da zai halitta kuma a ce in za a yi mana hijabi za mu ga wannan sifa ubangiji ya koro daga irin wannan sifa sifofin da ash'ariya suka leka ubangiji guda bakwai waɗanda ba su ne zati ba zati na siffantuwa da su kuma suna da samuwa daban imam ali tuntun ya riga ya bayanin cewa sun koro daga ubangiji irin wannan sifofi domin za su jawo a ce ubangiji ya zama guda takwas kenan sai dai sifofin su kansu su kasance ainihin zati ba su da samuwa ta musamman na'am kamala ce da ta taɓaɓɓugo daga zati ma'ana ana fahimtar zati sakamakon ana fahimtar wannan kamaloli daga ainihin abin da ya taso daga zati tunda zatin ubangiji samuwa ce mai kamala sai zamanto tana da kudura da irada da ilm da hayat amma ba wa'annan abubuwan daban suke ba a gefe sai zati ta siffantu da su ba haka bane ubangiji bai da sifofi za'ida bashi da sharik bai da mithl laysa ka mithlihi shay bai da tarkibi da dukkan ma'ani bi kulli ma'ani domin tarkibi akli tarkibi miqdari tarkibi wanda yake maddi imma tarkibi na hankali kamar jins da fas a ce ga ma belish abin da yake an yi tarayya a ciki da abin da aka bambanta a ciki kamar yadda muka bayani can baya koko a ce ubangiji yana da sasanni yana da tarkibi yana da hawa yana da gaba wanda yake nufin da can farko akwai masu bangarori kaman na jiki wanda yake mathematical body jikin da yake logical body jiki mantiki jiki mathematiki ko kuma ya zamanto yana da me yana da sassa wanda suke na zahiri da ake ce musu tarkib maddi sai zamanto ubangiji kamar hydrogen da oxygen ubangiji ya koru da zamanto duk yana da dukkan nau'in wani tarkibi ubangiji ahad ne basit ne samad ne lam yalid wa lam yulad kuma bashi da bayd ubangiji bashi da bayd wanda zai iya tsayawa gaban ubangiji ce baka isa ba babu shi ba shi da tahayyus ba shi da hulul ubangiji ba jiki bane balantana ya samu yanna abubuwa a ce ga ubangiji ya rarrabe ga ubangiji ya daddare ga ubangiji ya tsatsage wal iyazu billah dubba wannan ko ubangiji ya sauka wuri ko wuri ya sauka kansa ba shi da wannan ko kuma a ce ya shiga cikin wani abu ko wani abu ya shiga cikin sa babu wannan ko a ce ya hadu da wani abu sun cakude ko kuma wani abu ya cakude da shi babu wannan yana cikin komai ba tare ya kucin da ya cakuda da shi ba yana wajen komai ba tare sun bambanta ba ba muhalata ba mumayaza a gani wato imam ali alayhi salatu yana cewa yana cikin komai ba tare da sun cakuda ba mana ba ya shiga wani abu dan ba ciki bane yana wajen komai ba tare da sun bambanta mana ubangiji na tare da komai amma ba zai baka ci ga ubangiji ga wani abu sun banta domin me ba ma'ana abinda ba jiki bane shiga cikin jiki ko fita wajen jiki shine ma'ana wannan magana mai zurfi ta Imam Ali alaihi salam wanda muke murna da haihuwar sa a wannan rana ta 13 ga watan Rajab salawatullahi wa salamuhu alai ubangiji ba shi da jiha a ce ga fuskar shi ga kasan shi ba shi da jiha a ce ga gabas din sa ga yamma din sa ga kudin sa wannan duk namu ne ababan halitta rauna na waɗanda ba komai muke ba waɗanda muke da gabas da yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa duk mu muke da wannan rauni ubangiji laysa kamislihi shay wal haja wal alam mutlaqa wal lazza al mizajiya ubangiji ba ma'ana a ce ya ji dadi kamar mutane yanda muke dandana siga yaro ya dandana galewa sai ce ya ji dadi ko wani ya ci soye sai ya ce ya ji dadi ubangiji ba shi da wannan din no ko ma wani ya kwanta da iyalansa sai ya ce ya ji dadi ta hanyar shafa da sauransu wannan duk ubangiji ha shahu ubangiji wannan ya kore gare shi ba jiki bane balantana ya samu irin waɗannan raunanan abubuwa na halittu kayyadaddu masu iyaka ubangiji baya jin zafi mu ne muke jin zafi idan muka samu gairul mula'im abinda yake bai daidai da mu ba sai mu ce muna jin alam idan muka samu al-mula'im sai mu ce muna jin lazza ubangiji hashahu ta'ala an zalika ulwan kabira ubangiji ya barranta da ya samu wannan ya san ma'ani da ahwal da ru'ya a ga ubangiji ba zai yi ba a ga ubangiji don ba jiki bane ba shi da jiha ba zai yi ba ba kuma wasu sai da suke cewa za a ganshi a lahira ba ya za a ganshi a lahira tunda ba jiki bane ubangiji a wurin shi da lahira da duniya ba bambanci da barza mu ne duniya da lahira take bambanci goma amma ubangiji a wurin shi ba bambanci wujubul wujud mu duba mu gani yayin da abin nan wannan sifofi dukkanin sifofi ne salbiya da ake ce masa sifatul jalaliya ko sifatul salbiya wanda suke korin ubangiji ta waya sun yi kawo annan fakara a cikin magana Nasiruddin Tusi wanda yake ya gangaro daga manganin imamai masu sarki Ahlul Bait alaihimus salam sannan sai ya tafi domin ya yi isbatin sifatul subutiyya ko sifatul sifatul kamal wal jamal sifofi da ake ce musu subutiyya da suke tabbatar da jamala da kamala ta ubangiji kyau da kamala ta ubangiji subhanahu wataala yana ce wujubul wujudi yadullu ala thubutil judi wal mulki wal haqi wal haqiyya wal khairiyya wal hikma wal qahr wal qayyumiyya wajabcin samuwa ubangiji tun wajibul wujud ne duk wannan wajabcin samuwa sai yana tabbatar mana kamalinsa ta cewa shine kyauta ne mi alheri ne mi hikima ne shine tsiri dukkan al'amuran bayi so da haka ta hankali kai ma'ani ya ko da littafi ya ko da cewa wujubul wujudi yin yanfi jumlatan min as-sifat an dhatil ilahiyya wa innahu laysa bijismin wala jawharin wala ardhin wala halan fi shay'in ولا تقوم الحوادث به والا لكان حادثا وجبتن سامر ubangiji ya kore masa duk wata tawaya shi ba jiki bane shi ba jawhar bane shi ba ard bane jawhar shine wanda samuwarsa ta take doro ba ta dorowa da bisa samuron abu ard shine abinda samuwarsa ke dorowa kan samuron abu kamar jiki wanda yake samuwarsa ba ta buƙatar wani abu za ta gina da shi da kuma tantin da ke wannan jikin da shi yana buƙatar jiki domin ya hau kansa sai jiki ya zama jawhar tanti ya zama ard ubangiji baya shiga cikin wani abu ubangiji baya samun faruwa a cikinsa inda yana samun faruwa a cikinsa da ya kasance farare mu ne muke samun faruwa a cikinmu sai mai farin ciki sai mai bakin ciki gobe sai an jima mai fushi sai mu sake yarda dukkanin mu ne muke samun irin wannan amma dari tafarki na biyu shine idan muka duba kawo kanmu muka duba sasannin rayuwa za mu ga cewa muna da wani abu mai muhimmanci shine dukkan abubuwan da suke kewaye da mu da kuma kan suna nuna mana samuwar sasanni shekaran jiya waccan wato litinin da daddare na tafi airport domin in hau jirgi zuwa wani gari da ake ce mishi Ahwas mun shiga cikin gari sai nake ganin wato abubuwan halitta na koramu da Allah ya yi da tsari mai ban mamaki wanda da kaga wannan tsari ka san akwai wanda ya tsara shi da kaga fadin wannan duniya da abin da yake tattare cikin ta da sassabawar mutane da nau'o'in hikimomi cikin duwatsu da itace da abubuwan ma da mutane suke ci na rayuwa zaka san cewa wayannan abubuwa ko wanda ya tsara su hatta da mutum kansa da yinsa ya isa kudura da hikima da ilimi na Ubangiji su bayyana a cikin samuwar mutum mutum da yayi wannan jirgi wanda zai tashi da mutane daruruwa ya soke su a wuri cikin lokaci kankani shi mutumin idan kayi mamakin sa ina ga wanda yayi shi ya bashi dukkan wannan shi yasa alqur'ani mai girma ke cewa qulunduru ma za fi samawati wal ard to na uku kuma har ila yau shine ruju'in kitabu sunna idan mun koma littafin sunna da qur'ani littafin Qur'ani da sunna ingantacciya ta manzo shi ma za mu sake ganin kamalar Ubangiji da sifofinsa na biyu afak da amfus suna nuna mana kamalar Ubangiji idan mun kalle su wannan duniya da mutum haka nan kuma izuwa ga littafi shi ma ya kawo sunan Ubangiji da sifofinsa ya gaya mana Ubangiji na da sifofi don haka babu wani wanda zai inkarin samuwar sifofin Ubangiji Allah yana cewa huwallahu alladhi لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم وأن ندسبه مبنججيني تندي هذا الجاشيني مي ملكا مي سركي مي أمينشي مي أمنتروا da sauransu mai mamayar komai mai wanda ya taushe komai ya mamaye komai mabuwayi mai tsananin girma mai tsananin ɗaukakar da ta danne dukkan wani abu wanda yake nuna ba a isa ba duk sifofi ne na Ubangiji kuma yana shi mahalicci ne mai kaga halitta mai surantawa yana da sunaye wanda suke masu kyau hanya ta hudu ita ce al-kashf wa shuhud idan mutum zuciyarsa ta tsarkaka ransa ta haskaka to zai ga hasken Ubangiji da kyansa sabanin wa'anda zuciyarsu ta yi dauda ran su ta yi duhu so da haka idan zuciya ta samu tsarki rai ta samu haskaka da hasken shiriya da haske ta sami jin dadin dandano na kusanci da ubangiji to sai Allah subhanahu wataala ya lota kirji sai duk abin da yake kyawawa ne daga siffofinsa su bayyana ga bawansa wannan hanya ce wacce bayan Allah suke binta wajen idrakin ubangiji da kamalar ubangiji saboda siffofin ubangiji akwai hanyoyi da yawa da ake sanin su ubangiji na cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana kalla law ta'lamuna laqil latarawunnal jahim wata aya na cewa ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana a nan za mu ce tunda mun kai ga cewa lalle ubangiji yana da sufofi kuma muna iya fahimtar wannan sufofi to wayannan sufofin nasa wani irin kashe-kashe akai musu a lokaci guda kamar yadda muka samu tsakanin musulmi cewa ubangiji yana da sufofi wayannan sufofi din ana ce musu sufofi imma na jamal da jalal wato sufofin da suke tabbatar da kamala ga ubangiji sune jamal da sufofin da suke cire nakasu da tawaya daga ubangiji ana ce musu sufofin jalal idan kaga dama ka ce musu siffa subutiyya da siffa sabiyya to bayan an kasa sufofin ubangiji zuwa ga sufofin da suke tabbatar masa da kamala da sufofin da suke kore masa tawaya wato ma'ana ba a siffanta su da shi kamar la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wannan tana kore masa tawaya ne walaysa muhtajan tana cewa baya bukata wannan ma tana kore mishi tawaya ne amma kasancewa qadir alim hay wannan tana tabbatar masa da kamala ne to akwai kuma wani nau'i na kashi-kashi na sifofin ubangiji da ake cewa sifatul zat da sifatul fi'il sifatul zat sifofinsa na zati su ne sifofinsa da suke da yake siffantuwa da su sakamakon zatinsa yana siffantuwa da su kamar kudura iko da hayat rayuwa da ilimi cewa ubangiji mai iko ne mai rayuwa ne mai ilimi ne dukkanin wannan sifofi ne wanda yana siffantuwa da su sakamakon me sakamakon yana sakamakon zatinsa subhanahu wataala amma akwai sifofin da ubangiji yana siffantuwa da su ne sakamakon an kaddara wato an farlanta cewa akwai wani aiki da yake aikin da sai a kalli aikin sai a kira shi aikin ubangiji misali Allah ya halicci bayi sai a ce mishi al-khaliq mai halitta ya arzuta sai a ce mishi ar-raziq mai arzutawa akwai sifofin khabariya sifofi ne da Allah ya bada labari yana da su wayanda ya bada labarin su cikin Qur'ani amma suna da tawili ne ba wai ubangiji yana karbar su bane kai tsaye sai dai suna nuna ma'ana ne da lugar larabci take nufi kamar hannaye da fuska misali Allah ya ce fuskarsa ce kawai za ta wanzu ma'ana zatinsa walhamdulillahi rabbil alamin